شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. يوم وانا أعزي barkan mu da yammaci a wannan rana mai albarka, a wannan gari mai albarka, garin Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muna yin murna da fatan alkhairi ga junan mu gaba daya, da Allah ya mana arziki ya sanya mu cikin alhazai waɗanda za su sauke nauyi na ibada na wannan aiki mai albarka a kuma wannan lokaci mai albarka. Fatanmu Allah ya samu a daidai, Allah ya samu dace. Abu na farko da za mu tunatar da 'yan uwa shi ne wannan ibada da za a yi da wanda ya taɓa yi da wanda bai taɓa yi ba, wanda ya taɓa yi da wanda bai taɓa yi ba, yana buƙatar a tunatar da shi da malami na addinin musulunci, da wanda yake ba malami ba shi ma yana buƙatar a tunatar da shi, saboda muhimmancin abin rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci, kuma yinsa ba a daidai ba to asara ce ba ƙaramar asara ba. Ga kuɗaɗe da aka kashe, ga wahalar da take tattare da ibadar, sannan kuma a ce mutum ya wayi gari ya zo ya yi ibadar ba a daidai ba, wannan akwai damuwa ƙwarai. Na tabbatar da yawan ku insha Allahu ta'ala kun ɗan tattaɓa, kun ɗan bibici maganganu na malamai da lakcoci da wa'azzuka da aka yi akan aikin hajji da kuma umra da ziyara. Amma za mu yi amfani da wannan dama mu tunatar da junanmu, mu faɗakar da junanmu amfanin wato yin abun akan ilimi da kuma yin sa a daidai. Abu na farko alhaji ana buƙatar ya saka Allah a cikin al'amarinsa, ya ji tsoron Allah kuma ya yi ikhlasi, ya yi saboda Allah. Duk abinda mutum yake ganin zai yi to ya yi saboda Allah. Wa umiru illa li abudullahi mukhlisina lahu dinan hunafa. Abu na biyu, ka yi shi akan ilimi, kada ka yi shi akan jahilci. Abu na uku, alaikum salam, ka yi ƙoƙari ka yi shi akan daidai, kada ka yi shi akan kuskure, saboda idan baka yi daidai ba, baka da uzuri, baka da hujja, tunda akwai malamai kuma akwai hanyoyin samun ilimi da kuma samun ainihin bayanai da jawabai. Za ku iya ɗauko kujerun ku kawo su nan gaba, ga wurin zama a nan, za ku iya ɗauko kujerun sai ku kawo su nan gaba. So a ce mutum ya zo ya yi wannan ibada akan jahilci, kuma gashi yana rayuwa a wuri na ilimi, gaskiya bai da uzuri. Kana toshe hanya ga wuri nan, ga nan kanku toshe hanya nan, ku dawo nan nan da dukkan matsota nan. Yawwa yawwa, sai dai haka sai a ce a zaman an tsama a nan insha Allah. So alhamdulillah yanzu Allah madaukin sarki ya hore mana hanyoyi da yawa na samun ilimi, hanyoyi da yawa na samun karatu. A zaman Madina galiban abin da yake kawo alhaji shine ziyara, shine abin da yake kawo alhaji Madina, shine mai ziyara. Ta dauna abin da yake kawo alhaji shine ziyara. Akwai wurin zaman mata a baya ko ku dan ba su hanya jama'a. Ita ziyara abu ne mai sauki a fahimce ta. Na farko dai ziyara a aikin hajji falala ne, karin kwalliya ne, karin ado ne, karin kyau ne. Haka cewa idan kana da kyau ka kara da wanka. Idan mutum ya zo aikin hajji bai samu zuwa ziyara ba, watakila ya zo a gaggauce ko rashin lafiya ko uzuri na rayuwa, kwata-kwata ta hana ya zo nan Madina ma ya yi ziyara, ya yi aikin hajjinsa kuri, ya koma daga Makka, aikin hajjinsa fa ya yi, aikin hajjinsa ya yi daidai ne. Sai dai wanda ya zo ziyara ya fi shi falala, saboda ya yi ayyukan ziyara nan da yawa kuma ya samu lada. Amma magana cewa wai duk wanda ya zo aikin hajji bai zo Madina ba, bai zo ziyara ba, bai da aikin hajji, wannan ba haka ba ne. Aikin hajjinsa yana nan daram da ɗan, ƙarin falala ne da ɗaukaka da kuma samun lada. To idan an zo Madina ana kawo ziyara ne masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani guri da yake da daraja sama da wannan masallacin. Ashirin kuna gani miliyoyin mutane ne suke sallah a ciki dare da rana, akwai masu kwana yanzu haka a cikin alhazai, akwai masu kwana wasu da sun zo sun yi isha'i in suka ci abincinsu shikenan za su ɗauki sallaya, sai su tafi masallaci kwana za su yi suna sallah suna karatun Qur'ani, in alwalarsu ta warware su je banɗaki su dawo a yi asubahi da su, sai su zo su yi ta kwanciya su yi ta bacci sai zuwa azhar sai su koma kuma. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi cewa duk wanda ya sallah a wannan masallaci nawa, Allah yana ba shi lada fiye da wanda ya sallah a wani masallaci ba shi wani lada dubu. Yanzu wanda ya yi sallar isha'i a Najeriya ko a Kamaru ko a Chadi ko ma a wace ƙasa, da wanda ya yi a nan Madina, to na Madina a masallacin Annabi din ya fi shi lada da dubu. Mun ga wannan ai falala ce, bai kamata mutum ya kwanta a ɗakinsa yana bin sanyi AC yana cikin bargoyin itace ba, asara ce ba ƙarama ba. Yasa da ga alhazai suna kwaɗayin su zauna a Madina don su amfana. Kuma ko ba komai kana kusanta Annabi, kana maƙotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a ce yau ka yi rayuwa ga ka ga Annabi, gangan jikinsa fa yana kwanci a masallacin nan, za ka je kai mai ziyara, kai mai sallama, ya dawo maka da sallama. To ita ziyara abu guda hudu ne kawai, ku riƙe ziyara a Madina abu hudu ne: masallaci biyu da makabarta guda biyu, masallatai biyu da makabartu guda biyu. Masallacin farko shi ne masallacin nan na Madina, gashi nan masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Masallaci na biyu shi ne Masjidu Quba, masallacin Quba. Ana so ka je wannan masallaci, ana so ka je wancan ma. Sai makabartu, makabartar farko ita ce Baqi'a, wacce take kusa da masallacin Annabi, hagun da masallacin, ana zuwa ziyara. Sai makabarta ta biyu ita ce makabartar Uhud, na dutsen Uhud, Jabal Uhud, Shuhada Uhud. To nan ma ana so mutum ya je kai ziyara. Duk wanda ya zo a Madina ya je yayi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya je Quba ya raka'a biyu, ya sake dawowa Baqi'a ya yi ziyara, ya sake komawa Uhud ya je yayi ziyara, ya gama gaba ɗaya aikin zaman Madina. Kun ga wannan ziyara gaba ɗaya awa hudu, awa biyar za a iya yin ta, yini ɗaya za a iya yin ta, rabin yini ba za a iya yin. Kawai sai wani ya ga bari ya gama kawai tattara ya koma Jidda, ko ya koma ainihin wato Makka, shikenan ya gama ziyararsa. Kawai wanda ya fika dadewa a Madina ya fika falalar samun yawan salloli, amma ka sauke nauyi. Da haka ita ziyara a yini ɗaya ma ana iya yin ta. Ya ake ziyara masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, za a shiga ayi sallah, idan farilla ne ayi farilla, idan nafila ne ayi nafila a ciki, ba iyaka ba adadi, ayi ta nafila kawai. Kar ka manta lokacin da kake sallan nan, ka ji cewa yau a babban masallaci kake, masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana yin nafila a ciki. Kar ka manta da wannan, ka kula, yana da muhimmanci ka rike. Sannan kuma ba iyakance ma iya adadin salloli ba, da za ka yi kana da dama ka yi dukkan salloli da kake so ka yi insha Allah ta'ala kuma Allah zai baka lada daga nan sai ka kara gaba ka shiga rauda tsakanin mimbarin nan da ake sallar juma'a da kuma dan rumfan ladanai a tsakiyar kokuwar masallaci al-Masjidul Atiq tsohon masallacin na lokacin Annabi da lokacin sa Abu Bakar da Umar da su Usman shine iya wannan kewayen wanda ba a yi masa bene ba za ku ga an ficcika a wurin shine ainihin tsohon masallacin Annabi sai duk sauran gurin ƙari ne extension ne haraba ne aka shishigar amma dai lahu hukumul masjid yana da hukumcin masallaci to anan kuma rauda din take manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na akwai dausayi daga dausayin gidan aljanna abinda ake nufi wato nan shabbaki inda Annabi yake kwance gidan Annabi ne ko ce gidajen Annabi dakin Aisha ne sauran mata sannan kuma dan tsakanin nan zuwa minbarin nan zuwa rumfan ladanan nan duka shi dausayi ne gidan aljanna shine ake cin shi rauda to shine ake so mutum ya shiga ya salla raka'a biyu ya addu'a wannan gurin gurin gidan aljanna ne guri ne na gidan aljanna da haka babu tawonan ku tsallako nan ga wuri a nan gurin ba su wuri nan waskar su ce ta gaba ba su wuri malam dan matsa malam taso nan yawa ku ce ku tsallake nan gurin kula mana da wayan mukar yawa sai ku jera su a nan maza yawa wannan dausayi ne daga dausayin gidan aljanna da haka duk wanda ya salla a wurin kamar yayi salla ne a wurin da yake na gidan aljanna ne shine kake ganin ake rububi yaya za a yi a shiga wannan guri saboda falala ta sa saboda matsayin sa to yanzu jama'a alhazai duniya ta yi yawa an cika jama'a ta yi yawa ba kowa yake iya shiga rauda ba sai da bukin kuma bukin din ana iya ba mutum kwana biyu ko kwana uku to idan mutum yayi bukin ya samu shiga rauda yayi idan yayi bukin bai samu ba ko lokacin tafiyar sa yayi bai samu shiga ba ka dawo ta bayan cikin masallacin ta bayan inda aka sa fence din nan aka rufe kai sallaka kana fuskantar raudan kai ma kana da hukuncin rauda saboda raudan ai ta cika da ka sai kai salla a bayan rauda din kamar yanzu masallacin ne in bai ci in ya cika ai kaga muna yin salla a waje akwai wanda zai ce maka ba kai salla a masallacin Annabi ba babu asali ma mafi rinjayen alhazai yanzu ba ma a ainihin hakikanin masallacin Annabi ba suke salla ba saboda masallacin Annabi ya mana kadan karami ne da ka extension ne to tunda raudar ta cika sun kafa doka ba za a iya shiga ba dukkan mu masallacin nan duk wanda aka ba shi dama zai ce a rauda zai salla za a yi ta kashe-kashe za a galabaita da ka shi yasa aka yi doka to amma shari'ar musulunci tana da ka'ida idza daqa al-amru ittasa wa idza tasa'a daqa kullun idan abu ya kuntata to sai ya bude idan kuma ya bude yayyawa shi kuma sai a kuntace shi haka shari'ar musulunci take da haka duk alhajin da bai samu shiga rauda ba to sai ya zo bayan raudan kawai dan fence din nan ne fa da suka yi sai kai sallarka kai raka'a biyun ka kai addu'a ka ce ya ubangiji ban samu shiga rauda ba ka bani duk ladan da kake ba wanda ya shiga rauda shikenan kamar yanda in masallaci ya cika kana yin sallah a waje ko kana yin sallah a sama kaga shikenan yanzu a haramin Madina a ce a haramin Makka ai ba kowa ne yake zuwa gindin ɗakin Kaaba yin sallah ba da yawan muna yin sallah ne a sabon masallaci wani a sama wani ma a haraba kuma kana jin kai sallah a harami dan haka duk ɗaya ne da wanda yake ciki da wanda yake waje cika yayi dan haka a shari'a ta ba da dama duk wurin da yake cika to wanda ya biyo bayan sa yana da wannan hukunci dan haka ko ka samu bukin ko baka samu bukin ba shiga masallacin ka je kusa da raudan kai alwalaka kai sallah kai addu'a sannan kuma rashin shiga rauda fa bai da wani alaka da ziyararka wannan wata falala ce wani karin kwalliya ne kullum in ka shiga rauda yayi in baka shiga rauda ba ma dai yayi ibadarka ta yi daga nan sai a wuce ainihin wato ziyarar shabbakin annabi sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah yake kwance mutum uku ne suke kwance a wannan guri a ɗakin nan na Aisha ne ana aka binne manzo Allah ba cikin masallaci bane gidansa ne sallallahu alaihi wasallam da aka karuwa yayi aka yi extension aka gara to ya ake ziyara idan alhaji yazo da farko ku kula akwai da yawa wanda suke kuskure sai su je su ta ziyara ma ba a wurin ziyara ba su kuma wannan yan sandan kawai kai ka wuce yalla 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 ka wuce ka ba wasu kawai kar a mushin fuso to anan wajen ƙarshe yake ba idan kun lura da ginin kamar irin nan ne haka to ku lura akwai wasu ramuka wasu kofofi da aka yi wajen guda shida ne ko bakwai an dan sa gold haka a jiki an kewaye to akwai wani wanda aka maka gold din yafi yawa za ku ga gold din babba ne haka sannan kuma an rubuta Muhammadur Rasulullah to wannan wurin wannan ramin shi da ka fara tarawa a kafin shi akwai biyu wannan na bar da sauni saboda kawai incin koso yayi yawa bako da bai sani ba sai ya tsaya ina ganin wani kafin ma ya ƙara sani assalamu alaikum ya rasulullah yana tayi a wurin da ba nan bane dan haka kai tunda ka zo makaranta kuma an yi bayani ka ji wannan rami na farko ba shi bane na biyun ma ba shi bane zaka ga babban zaka ga akwai gold din an manne shi da fadi haka gold ne a riƙe a gurin an sa Muhammadu Rasulullah to didi nan gurin nan annabi yake to bayan sa kuma a bayan sa daga shi sai sayyidina Abubakar shi ma an sa Abubakar as-Siddiq daga shi sai kuma Umar dama a yanayin yadda kwanciyar sa take annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwanci haka fuskar sa tana kallon alƙibla to a bayan kafafuwan sa sai aka sa kan Abubakar a bayan kafafuwan annabi ba a saitin sa ba ba kuma a ƙarƙashin sa ba a bayan kafafuwan sa wajen gwiwan sa aka sai aka sa Abubakar aka sa kansa kansa yana kallon kafafuwan sa to sai Umar shi ma sai aka zo bayan kafafuwan Umar ba kasan kafafuwan Umar ba bayan kafafuwar Umar sai aka sa Umar da haka a suke a jere annabi anan sai kuma bayan Abubakar sai kuma bayan nan Umar to me ake yi kurin idan ka zo abinda shari'a ta ce kai jama'a ku hutar da kanku ka ku wahala abinda shari'a ta ce ayi shi za a yi kuran na farko da ka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ce assalamu alayka ya rasulullah ka ji wannan assalamu alayka ya rasulullah idan ka zo ziyara gidan mutum ba sallama kake masa ba to shi ma abinda aka ce ayi a ziyara sallama ne za a yi masa assalamu alayka ya rasulullah kai jama'a ku dan bar hanya mallan ka zauna ne a kanya ka tashi daga nan ka dawo nan kar ku toshe hanya ku dawo nan dauko ku jira ka dawo nan ga wuri nan eh wuce 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 ta bita nan eh duka wuce tura ta can tura ta can kar ka toshe hanya eh shigo nan kawai assalamu alaikum ya rasulullah idan kai wa annabi sallati yayi ka kyauta can sai ka daga assalamu alayka ya Abubakar Siddiq sallama kawai idan ka ce jazakallahu khairan anna Allah ya saka maka da alkhairi ko da wasu shi ma dai baka yi laifi ba sai ka kara gaba sai ka ce assalamu alayka ya Umar Faruq mallan idan kai wannan ka gama ziyara dukkan ziyarar nan minti 2 minti 3 ka gama ta to me yasa ake cinkoso me yasa mutane suke bata lokaci akai ba wani wahala a cikin ziyara idan kai wannan ka gama abinda ake cewa ziyarar kabarin annabi da Abubakar da Umar shikenan menene hukuncin yawan maimaita ziyara ba daidai bane a ce duk sallar farilla sai ka je kai ziyara ka bilahi azhar sai kai la'asar sai kai magriba sai kin yi isha'i ma sai kin yi imamu malik yana garin madina shi anan masallacin yake karanta imamu malik ku je ziyara fada anan kujerar sa ta darasi take inda annabi yake karantarwa yake darasi shi ma ne yake zama yake karantawa yake darasi ya ce ban ga magabata na ba ban ga mutanen kwarai ba suna yawaita yin ziyara kullun kullun baya cikin koyarwa annabi sai dai a rinka yi ana fashi bayan sati daya bayan kwana 20 a wata sau daya sau biyu sau uku kawai ba wani lissafi kar mutum ya dora kansa kullum sai yayi dan wani zaka je ce ai alhamdulillah duk sallah sai na je na gaida annabi to wai saka kullum shi addini jama'a
ba ra'ayi bane addini, an ce kai kai, ba a ce kai ba kar kai. To inda muke faduwa abin da yake damun mu a cikin addini, sai mu rinka kawo abin da ba a ce mai ba. Allah sa kuna fahimta ta. Mun gama ziyarar masallaci, na gaya muku sallar raka'a biyu da sauran sallolin farilla ziyarar masallaci ne, kuma na gaya muku falalayin sallah a cikin masallacin, sai sallah a rauda. Rauda wuri ne na gidan aljanna, in an samu ayi, in ba samu ba a je baya ayi. Sai kuma ziyarar kabarin annabi da na Abubakar da Umar, shikenan mun gama da masallaci. Daga nan sai mu tafi ɗaya masallacin, shine Masjidu Quba, yana gabar da masallacin annabi, gabar din masallacin. Tafiyar minti 20 ko 25 da kafa, inda mota ne kuma minti 5 minti 7 kai sa. Shi masallacin Quban nan shine masallacin farko da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara zuwa yayin sallah a ciki da ya zo Madina, lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina. Da haka shi yasa aka assasa shi, ya dan yi ɗan kwanaki, shi ya riga wannan babban masallacin, masallacin Quba, ya riga wannan tsufa. Kun fahimce ni? In dai a tarihin zuwan Annabi ne gaba ɗaya da ya hijira sahabbai a can suka tsaya, kafin lokacin nan gurin fili ne ma na wasu bayin Allah, Sahal da Suhail marayu ne, da aka sai da ya tsaya a guma. To shi ne Annabi yake cewa hadisi, man tatahara fi baitihi thumma ata masjid Quba, wanda ya yi alwala a gidansa. Sunnan in zaka je ziyarar Quba, ka yi alwala a hotel ɗinka ko ka yi alwala a harami, ka tafi da alwala, ba a so sai ka je can kai alwalar. In dai a lafazin hadisin ne, fi baitihi yace, wanda ya yi a gidansa, ya tafi masallacin Quba, ya je ya salla raka'a biyu, Allah zai ba shi ladan umara. Malam dubo ta umara fa babu dawafi a cikinta. Dubo ta umara da ba wahala, duka a minti 10 ka yi ta, minti 20 ka gabata. Ladan umara cikakkiya za a baka. Ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ziyarar Quba duk sati haka, ko dan lokacin da Allah ya hore masa yana zuwa, ya je ya dawo da kafa. Ni da kai kuma yanzu kudi muke biya mu je, amma ya gagara, wani ma baya zuwa. Me ake a Quba? Kawai raka'a biyu sallah, ka daga hannu kai addu'a, ka ji cewa wannan shine farkon masallacin da Annabi ya fara sallah a Madina. Alhamdulillah, na gode Allah da Allah ya kawo ni babu tuma. Mun gama ziyara ta biyu, sai wuri na uku, makabarta ta Baqi'a wacce take kusa da masallacin Annabi. Anan nana Aisha take, anan su sayyidina Usman suke, anan su sayyidina Abu Huraira suke, dukkan su halifof sayyidina Umar, duk anan suke a kwance. Shi abinda ake so shine ka kai ziyara kamar yadda ake zuwa ziyara a kabari a gida. Assalamu alaikum dare qaumil mu'minin wa inna insha Allah bikum laiqun. Amincin Allah tabbata gare ku gidan mutane mu'mini, insha Allah muna nan tare da ku, zamu gamu da ku, zamu hadu da ku. Wannan shine addu'ar da ake a gida, kuma shine ake anan. Ko assalamu alaikum ala diyari minal mu'minin wal muslimin, ko wata riwaya da ta inganta. Zaka tsaya ka shiga makabartar ka kalli gawawaki, tun lokacin Annabi ake binne dan Adam a wannan gurin, amma har yau bata cika ba. Wani ikon Allah, tsarin yadda suke suna binne mutane tsari ne na lahadu. In an ce lahadu, sai a tona ramin kabarin kamar rijiya, kamar fadin kabari za a yi, amma sai a yi shi kamar rijiya ne tsawo. To sai a rinka fafakewa ta alƙibla, sai a yanki a zura kamar drowa, a zura ɗaya a ƙasa, ɗaya a samansa, ɗaya a samansa, ɗaya a samansa, ɗaya a samansa. A kabari ɗaya sai a sa mutane barkace, kawai duwatsu ake yi, bulo ake sawa a gadon bayan mutane, shikenan kawai. To shi yasa ake dadewa, ba a cika gurin ba. Wannan makabarta, Annabi da kafarsa yana zuwa ziyara daga ɗakin Aisha, daga nan Shabbakin yakan tashi da daddare, ya taka da kafarsa ya shiga wannan Baqi'a ne kai ziyara cikin dare, ma fa ba wai da rana ba, ya musu ziyara sannan ya dawo cigaba da ibada. Daka sunna ne kai musu addu'a. Jama'a, duk wanda ya je makabarta a duniya, kowace makabarta ce, kuma kowaye yake kwance a kabarin nan, abinda sunna ta karantar, a yi wa mamacin addu'a, komin girmansa, komin matsayinsa, komin ɗaukakarsa, shi ake wa addu'a, komin malintarsa, komin iliminsa, komin tsoron Allahnsa, shi ake yi wa addu'a. Saboda gaibu ne kwanciyar kabari, ba a san me yake faruwa ba. Da haka ba a zuwa kabari a roƙi wani. Ka je kabari, ka je kana roƙon arziki, kana roƙon jari, kina roƙon haihuwa, kana roƙon ƙara aure, kana roƙon kaza, kana roƙon wane ne, ba a yi dan kaga wasu suna yi, kai kar kai, kai abin da Annabi ya ce kai kawai. Da haka duk wanda ya je roƙi wani a kabari, to ya yi kuskure kuma ya aikata abin da yake shirka ne dan ya roƙi wannan Allah. Kun fahimci wannan? Mun gama ziyara ta uku, sai ziyara ta hudu shine makabarta ta Uhud. Uhud nan ne aka je aka gwabza yaki tsakanin makiya Allah da masoya Allah, waliyan Allah. An yi yaki a Madina a Uhud, an kashe mutum ya kai 70 shuhada, duk sahabbai ne. Wannan gurin da aka kewaye da bakin karfen da kake gani, sahabbai ne sun kai mutum 70. Barkace su sayyidina Hamza suna ciki, shi gudduwa gudduwa aka yi ma da shi kamar yadda ake yanka kifi. Abu hu aka tattara shi haka aka zuba shi sayyidina Hamza. Da yawa cikin manyan sahabbai duk suna kwance a wannan guri wanda suka mutu a yakin Uhud. Me ake so ayi? So ake yi in an je a musu addu'a, assalamu alaikum ahlal diyari min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Allah ya ji danku, Allah ya muku rahama, Allah ya karbi shahadar ku, sai ka juya ka tafi. Kar wani ya tsaya roki wani abu a nan. Ina gaya maka, koda kai wani abu sabanin wannan ka san kai kuskure, kawai addu'a zaka musu duka minti biyu ba uku ka gama ziyarar Uhud. Akwai babban masallaci a Uhud, ba wanda yace kai sallah a ciki, kawai su ma sun gina ne saboda ƴan ziyara, in sun zo azhar ta yi shiga su yi sallah, tunda suna da wadatar kuɗi. In la'asar ta yi a zo a yi sallah, in juma'a ce a yi sallah kurin. Amma ba an yi wannan masallaci na Uhud bane wai dan a ce mana wani sunna ne cewa idan an yi ainihin ziyara a zo a yi sallah a ciki, a'a, shi yasa kullum kofofin a rufe suke, sai dai in lokacin sallah ne. Akwai wani dutse da ake hawa bayan an yi ziyara, an gaida marasa, wato matattu a kabari, Jabalur Ruma ake ce shi. Wannan dutse bai da alaka da samun lada ko rashin sa, shi dai kawai tarihi ne. Wannan dutse shine Annabi ya ce sahabbai maharba mayaka su hau su rike kibiyoyi da bindigogin su na wannan zamani, su yi ta harbi na abokan gaba kar su sauko. Da haka sun hau wannan dutsen sahabbai nan suka hau suka yi ta harbi. Da haka idan ka hau sai dai ka hau dan tarihi kurin dan ka gani, amma ba inda aka ce ka hau dan zaka samu lada. Kun fahimci wannan? Wanda ya hau shikenan, amma kada ya je samu lada. Mata suna wahala su je su tarar rafe suna hawa, ba wanda ya saki kyau. Mazan ma duk wanda ya hau ya wahal da kansa ne, sai dai in yana sha'awa, yana da karfi, yana da lafiyar kafa. Kar wani ya je ya dawo ya ce ai ni ban hau wannan dutsen ba, ma ziyara na bace ba, a'a, ba ta da alaka. Shi wannan dutse jama'a, dutsen Uhud din nan, wata rana Annabi ya hau kansa da shi da Abubakar da Umar da Usmanu da su su uku, sai dutsen ya yi motsi, wannan dutsen gaba ɗaya ya motsa, kuma Annabi yana kai, sai Annabi ya ce usbut Uhud, ya dutsen Uhud ka tabbata ka tsaya, kar ka gargar karkada. Annabi ne fa a kanka, da siddiki fa a kanka, da shahidai guda biyu, da Abubakar da Umar da Usmanu ne fa a kanka. Daga nan dutsen bai sake motsawa ba. Da haka Annabi yana kai ziyara wa ƴan uwansu sahabbai da aka kashe su a wannan dutse. Kai ma in Allah ya kawo ka Madina ka kai. Jama'a in kun yi wannan kun gama ziyara, shikenan. Masjidu Qiblataini, Masajidu Saba'a, gidan wane ne? Duk da ake yawo ana zuwa a maka wannan gonar Dabino, wai Dabino Annabi Muhammadu, duk ƙarya suke wallahi. Dabinon Ajwa, Dabinon wane ne? Kawai in zaka je dai ka sai ka je gonar Dabino, kawai ka je gonar Dabino. Ina fata ana fahimta. Yawwa, amma ba wai wani Dabino Annabi Muhammadu, dan naji wani dan Bengali yana talle Alhaji Dabino Annabi Muhammadu, saboda sun san Hausawa akwai su Annabi Muhammadu. Yawwa, to babu wata gonar Dabino ta Annabi a gurin, babu. Da haka ba sai an bata lokaci ba, kar a je a shiga abin da shari'a mutunci a shiga ba. Jama'a mun gama wannan? To sai abu na gaba shine umra. Ita ma umra ku bani hankalin ku, ba ta da wahala, ita ce za ku je ku yi nan gaba. Umra abu guda hudu ne kullum, abu hudu ne umra. Na farko daura ihrami, wannan farin kyalle sama da ƙasa, da kuma kulla niyya, abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, sai ka je ɗakin Kaaba ka fara tawafi, zagaye ɗakin Allah sau bakwai, ka gama wannan. Abu na uku, sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, nan ne Safa, can Marwa. Daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai. A'a, tafiya daya. Idan ka zo daya, in ka koma biyu, in ka zo uku. Haka za ka ƙare sa'ayinka akan Marwa. Duk wanda ya ga, kar ku toshe hanya jama'a, kar ku toshe hanya nan. Kar ku toshe hanya. Sai a zo a samu cinkoso. Duk wanda ya ga ya ƙare sa'ayinsa akan Safa, to ya yi kuskure, ko ya yi ƙari ko ya rage. Abu na hudu na umra shine aski. In ka rike wannan abun ko kai dai zaka iya umrarka. Ka daura ihrami, ka daura niyya. Ka je ka yi dawafi. Hankalinka kwance, tafi ka je kai sa'ayi. Kana gama sa'ayi fito ka je kai aski. Shikenan ka gama umra. Mallam idan babu cinkoso awa ɗaya ka gama umran nan. Kasa da awa ɗaya ma in dai ba mutun doguwar addu'a yi ba. Amma yanzu tunda akwai cinkoso sai abin da Allah ya yi. Da dawafi a ƙasa da dawafi a sama ta farko da ta biyu duk wasu dai ubansu daya kudin duk yadda yanayi ya kama zaka yi dawafi ko aina kai duk daya bai da bambanci to yaya ake yin ihrami na'am ko na haji daman ya sai ihramin sa ihrami mai kyau a garin Nabiyal 40 akwai na riyal 30 akwai na 25 ma amma mai kyau zaka samu 40 50 60 na attajirai har da 150 ma duk akwai to sai ka samu ihrami ga wanda bai zo da shi ba idan da hali tun a nan gida kai tsafta kai aski wanda yake shi askin ba dole bane ba tilas bane askin amma in mutun yayi yayi in bai yi ba ba komai ka gyara jikinka kai wanka inda turare irin shiwa da ake shafawa ko turare na mai da mutun zai shafa a jikinsa kamar mai zai iya shafawa kafin ya daura ihrami a jikin shi kafin a daura ihrami bayan an daura ihrami jama'a ba a saka turare to in wani yace a gida nan zai yi ba laifi ka shiga bus ɗinka da ihraminka a jikinka da jakarka kara ta ikuran idan ka je miƙati me zaka yi raka'a biyu ko zaka yi kai niyyarka ba a niyya a nan gida a nan Madina ba a daukar niyyar umra ko hajji a nan sai an je miƙati kuma duk alhaji in dai ya zo nan Madina sai ya je wannan gurin dole in wani ya dauki niyya can ana yayi kuskure kuna fa tare da ni da haka sai a tafi can idan an je can za a shiga ai wanka wanda bai yi a nan ba kuma a cire kaya wannan sai kuma a daura ihrami sai a shiga masallaci ai raka'a biyu bayan an yi alwala wannan bayanin da nake da mace namiji duk ɗaya ne ita mace ihramin ta kayan jikinta ko kuma wani yadi fari da ta dinko ko ja da ta dinko ko yellow da ta dinko ko blue da ta dinko ko da kaya ma amma ba a zuwa a tafi da ihrami da dangalallen da doguwar riga kurin ba hijabi ba a yi gaban Allah zaki je dakin Allah zaki je irin kayan da aka ce ku sa ihramin ku ne banda kayan ado da kwalliya da haka za a sa kaya irin na sallah in mace za ta yi sallah tana sa hijabi mai tsawo wando mai tsawo ko kuma doguwar riga mai tsawo to sai a saka ba ruwan Allah da kala dinsa da nau'insa amma ba a yi da kaya na kwalliya da ado da kayan da ake wa miji kwalliya ba a yin ihrami da shi da haka mun daura ihrami mun yi niyya wannan raka'a biyu da ake a masallaci ba dole bane ita ba in ya dace lokacin ana sallah ne sai kai lokacin sallar nafila ne sai kai in ya dace ba a yin sallar nafila to ba za ka yi ba sai ka shiga bus labbaik allahumma umratan ma'ana da Hausa Allah nayi niyyar umra ko labbaika umratan idan kuma hajji ne zaka dauka ifrat tsurar aikin hajji da zaka dauka wanda zaka yi ta zama daga ihrami daga nan har sai ranar sallah in a ce gobe zaka tafi shine ifrat kawai sai dai in yayi datti ka canje wani sabo ka saka to daga gobe in zaka tafi gobe ko jibi daga lokacin ne zaka dauki niyyar aikin hajji a miƙati in ka je suka ce labbaik allahumma hajjan Allah nayi niyyar aikin hajji idan kuma kirani ne labbaik allahumma umratan wa hajjan kirani shine a hada aikin hajji da umra a hade su ba a rabe ba to shi ma hukuncin sa dai zakai ta zama da ihrami sai ranar sallah ka cire ifradi ma zakai ta zama da ihrami sai ranar sallah ka cire tamattu'i shine wanda zakai umrarka kana gama umra a gobe jibi ka cire umran ka cire yadinka ihraminka ka saka kayan gida ka ci gaba da zama sai ranar 8 ga wata ka sake daura sabon ihramin ka ka sake daura sabuwar niyya a cikin Makka a gidanka, ka dauki niyyar aikin hajji ka tafi. Wannan shine at-tamattu', wanda kuma shine manzo Allah ya ce lubistaqbaltu min amri mastadbartu masuktul hadi, yace da na so da na sani da umra da tamattu'i nayi. Annabi yace da ya sani da tamattu'i. Malamai suka ce a cikin al-ansaku salata waɗannan nau'in aikin hajji guda uku da tamattu'i da kirani da ifradi, wanne ne yafi? Tamattu'i ne yafi, wanda kuma shine ake masa yanka, kamar yadda kirani ma ana masa yanka, amma ifradi ba a yanka. Ana ganewa? To yanzu idan mun daura ihrami za a ce labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ka tai kana maimaitawa, ka tai kana maimaitawa, daga nan har sai ka je Makka. In ka je Makka ma sai kai ido bi da dakin Ka'aba, ba a daina fadin labbaika Allahumma labbaika. In an daura farin kayan nan sai kai ido bi da dakin Ka'aba, ba laifi in bacci ya kama ka ka huta. Amma mutum ya ta surutu da aboki, ya ta danna-dannan waya, ya ta chatting, ya ƙi ya talbiya, kana rage ladanka. Kuma ana so a daga sauti afdalul hajj al-ajj was-sajj, a daga sauti labbaika Allahumma labbaik. Sai dai kawai in kana cikin mota dan wani kuma kaka takura masa sai ka jiyar da kanka. Mata kuma za su yi ne a hankali su jiyar da kansu. Mun gama wannan, mun kama hanya mun tafi Makka. To sai aiki na biyu shine dawafi. Jama'a an zo dawafi dakin Allah, kafin nan akwai abin da ya kamata mu kula su in mun sa wannan kayan ihrami. Ba a aski, ba a cire farci, ba a fesa turare, ba a buga waya a yi hira da budurwa ko bazawarar da za a aura, haram ne. Ba a magana aure, ba a magana soyayya da ihrami, ba a yi, ba a sa a daura maka aure. Koda baka yi magana ba a maka aure da ihrami a jikinka, haram ne. In dai ka shiga aikin hajjin nan sai ka gama shi karkab, in kuma kai ka saba wa Allah. Ba a kashe dabba abin farauta, ko kadangare ba za ka kashe ba, ko kiyashi ba za ka kashe ba. Ba a lullube kai bacci ya kama ka dauko ihramin ka ka lullube kanka, ba a yi. Ke ma mace ba a rufe fuska, ba za a rufe fuska ba, ba za a sa safa ba. Ki nisanci su, ku kula da waɗannan abubuwan, suna da muhimmanci ƙwarai da gaske. To za mu fara dawafi. Shi ɗakin Ka'aba inda ake fara dawafi a kansa shine Al-Hajar Al-Aswad, wannan bakin dutse da Annabi ya ce dutse ne na gidan aljanna. Imam Ahmad ya rawaito hadisi cewa dutse ne fari kal aka saukar da shi kamar nono. Ya aka yi ya zama baki? Tsabar zunubin dan adam ne mai da shi baki. Laifina da naka yake taruwa sai da baki kirin. Fasawadatu khataya banu Adam, hadisi Imam Ahmad. To an shar'anta mana duk inda zamu yi dawafi mu miƙa kai mu sumbance shi. In ba mu sumbance shi ba, mu taba hannu mu sumbance hannun. In babu dama mu daga hannu sai ci haka, mu yi Allahu Akbar mu wuce. Daga nan ake fara dawafi, starting point din dawafi. Kuma daga nan ne ake ƙara dawafi. Ba za ka ce kai ɗaya ba sai ka sake dawowa wannan dutsen, ba za ka ce kai biyu ba sai ka sake dawowa. To sai a rinka yi ana irgawa. Dangane da maza, ana so mutum ya cire kafadarsa nan a waje idan zai fara yin menene dawafi. Kuma an yi zagaye na ɗaya, na biyu, na uku, ake cire kafadar, sauran sai a miyar. Zagayen farko ana so ne a yi da sassarfa haka, sauri-sauri da gudu-gudu haka, ga wanda yake da lafiyar kafa kuma ya samu dama, don cinkoso ya yi yawa da ba a iya yin wannan sunnar yanzu. To amma koya dai ka dan nuna kamar dai kana yi haka, kun fahimce ni? Me hikimar cire hannun? Me hikimar yin sassarfan? Lokacin da Annabi ya zo zai yi umra ne daga Madina, kafirai da Qurayshawa suke cewa an yi matakar sahabbai, talauci ya musu yawa a Madina, sun zama sun bushe duk kashi ne, ba za su iya komai ba. Annabi ya ce kowa ya cire damtsansa, suna zaune a lokacin suna kallo. Ya ce in kun zo ma ku yi zagaye uku ma da gudu za ku yi, kuma ku nuna musu damtsan ƙarfin da Allah ya ba ku. To tun daga nan ne ya zama sunna, duk mai dawafi idan ya zo ko na umra ko na hajji lalle sai ya yi wannan. To za a yi zagayen farko da gudu-gudu, amma ya shafi maza banda mata. Kada wata ta cire kafadarta, kada wata ta je ta kama gudu. Nan na san halinku, ba mamaki wata ta je ta kama yayi mai hijabinta, ai mallam ya ce a cire kafada, banda ke. Na san halinku sarai. yawwa a kiyaye a kula sosai sannan wannan hajarar aswad ba dole sai an sambance shi ba ba dole sai an taba ba wani ya ce wani zo ka rike nan kai taho kaga duk wanda yazo kuzo da ka buge shi zo mu tafi ana turawa ana tura laraba amman gare wannan yace subhanallah tura wannan subhanallah sai da ya kai yayi amfani da karfin sa na dawa wai shi dan Najeriya ne baki ne mai karfi haram wallahi haram alaik kaka cuciwa dan kana so ka bi ka bi ta gindin dakin ka ba kai ta hakuri zaka iya awa guda ma baka yi zagaye dai ba tunda sai ka taba Hajarul Aswad lokacin wani ya kusa gama umaran ba kwarai kuwa tunda ka ce na ci ne da kai sai ka taba in kana son ka taba wala Allah kurike yanzu zai wahala ka tafi karfe 2 ko karfe 1 ko karfe 3 haka wala Allah an dan ragu amma yanzu kullum ma shigowa ake da wahala ka samu wannan dama kuna tare da ni to me ake a dawafi addu'a kawai jama'a dawafi ganima ce duk addu'a duk roko da kake so kai ka debo daga Najeriya da naka da na ƴan uwa da na dangi ka samu dama kurin daga hannunka zagayen nan da kake kana ta roƙon Allah kai da gaske kaman zaka kwata mala yi zaka yi kwarin kuwa to akai da kake gindin magani ta wani dan uwa ba fulatani ana zagawa ce yanzu fa gogan yana shike fa ko aka ce inna lillahi wa inna ilaihi wai tuntunda an ce mai dakin Allah ne wai ana ce ai addu'a wai yana cikin yin addu'a shine yake cewa boke wai gogan yana fa shike ko wai bari ya da gaske kai ɗan uwa fulani Allah mana albarka kun san wani abu guda amma mu muka fiya wa aikin hajjina su suka fi sai da shanun su su Allah Allah duk inda kaje zaka akwai fulani da gaske shi ba fulani hajji fa shine iyaka ni ne da kai mai wayo in mun tara sai mu gina gida ko mu aure jar mata ko mu hawo mota mai haske shikenan amma su in dai ba fulani ya je aikin hajji har walima ake yin ya dawo alaji awarti na alhamdulillah awarti to na tawa ma ta atawi mu jammi kam alhamdulillah kai mutai annabi ji muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi gani yake in yazo nan cewa yake sun hadu da annabi muhammadu ma don ana nuna masa yace ai yana ciki ai to ai ba kariya ba ba ciki iya ciki dan ka sai ce ya hadu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani ya ga laiwan nan tana sauka tana yace ah ashe su mala'ikun nan dama haka suke wannan laiwan da ya gani kai akwai alheri akwai abu fulatani akwai albarka a tattare da shi wallahi akwai alheri Allah ya musu albarka to kai ma din kar ka je kai abu na jahilci dukan mutane turere ne ya sai na taba duran Hajar Aswad wallahi ba daidai bane jama'a za ka yi ta addu'a kai ta roƙon Allah babu wata addu'a guda daya da aka ware ta aka ce wai ita ce dole in ka zo dawafi ita za ka yi a kowace addu'a da Hausa ne da Larabci da Fulatanci da Yarbanci malam duk menene addu'a abinda kake so a baka fadi abinda baka so fadi shine kullun addu'a kakka wani hal da kanka ni ban iya Larabci ba kana wani kakale fadi da Hausa yana jin Hausa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ka fadi duk abinda kake so ba laifi in ka samu wasu littafai na addu'a ka hada da su duka da naka da na gida da na kowa da kowa ka ta bugawa inda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am kar ku manta da neman rahama da neman gafara da neman afuwa eh kada mutum ya ta neman duniya kuma ya gama zagayen sa da roki aljanna ba yawa kuma gaskiya ina so in ga muku wallahi malam da wahala mutum ya zo ya zagaye a wannan gurin yayi addu'a tsakanin sa da Allah sau daya sau biyu face Allah ya karba wallahi malam ni dai na sha fada wa ƴan uwa muna karatu nace ni a iya sani na duk abinda nazo ne addu'a na roki Allah ne dawafi a kansa a iya sani na kai Allah ya karba mu abu dai nake jira dai har yanzu ina dai jira ina tsammani shine gidan aljanna insha Allah ko ba ai maka abin nan yanzu ba za ka ga nan gaba can ka manta kauce ga an maka shi sai ka ce ai ka taba yi dai haka kar ku yi kan kurowa ku roki Allah da gaske wallahi rabo ne zuwa nan gurin rabo ne ku ga wahalar da aka sha dan haka in Allah ya kawo ka kakka yadda kai wasa wai ƴan gaggawa wai 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 wani suna da group ƴan gaggawa yuhu an je an dawo gaggawar me ka taba hankali kai addu'ar ka more sosai in abokin tafiyar ka yana gaggawa kace Alhaji ka iya dan karasa ni sai na tago kai addu'a ka cikin nutsuwa kun fahince ni kana gama dawafi zagaye bakwai sai ka zo kai sallah raka'a biyu dan wanda alwalaka raka'a biyu raka'a farko kuliya da fatiha fatiha da kuliya raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad in ka iya wannan kai in baka iya ba kai kowace sura shekaran jiya muna tawaya a gidan wasu daga cikin alhazai muna wannan bayani wani daga ne yace mallan dakata ita kuliyar nan ya ake yin ta ne gaskiya sai mallan yace wallahi magana ta Allah yace fa da yawa ho ba a iya kuliya ba dole muka canja fatawar muka ci to nemo falaki da nasi ka buga ai addini sauki ne da shi in baka iya ba kai duk abin da ka samu bayan kai sai ka je ka sha zamzam akwai wannan dan zamzam da rijiya zamzam anan take bayan makamu ibrahim din nan wannan raka'a ta biyu makamu ibrahim za ka yi gurin nan da kwalban nan da ake dan lekawa ga inda annabi ibrahim ya taka to amma ba dole bane duk inda kai salla raka'a biyu na bayan dawafi din nan a masallacin harami din yayi makamu ibrahim ne ka'idar dawafi ko da rigar ka kai ko na nafila duk wanda ya zagaye bakwai sai ya tsaya yayi raka'a biyu yayi wa Allah godiya ya gaisuwa duk dawafi ko wanda dawafi ne a duniya sai an yi raka'a biyu bayan shi ba a hada 14 a take ba a hada 20 da kaza a take dole ana fasali a rarrabe tsakanin su da raka'a biyu kuna ganewa sai mutum ya je sha zamzam manzo Allah ya ce zama'u zamzam liman shariba lahu ruwan zamzam abinda aka sha akai addu'a Allah yake karba mallan duk abinda ka roki Allah ka sha zamzam Allah yana karba shi kuma wannan ruwan kenan albarka sawala in kana da wani ciwo sha ruwan zamzam ka roki Allah ya yi ma in kana da wata larura sha ruwan zamzam ka roki Allah ya yi ma in kana neman wata bukata ka sha zamzam ka ce ya Allah ka dawo da ni bade in wani abu kake so Allah ya baka sha zamzam annabi ne yace liman shariba lahu hadisi hasan kuma annabi yace ma'un mubarakun ruwa ne mai albarka a wata riwaya annabi yace ta'amu tu'min kamar abinci yake bincike an yi bincike na zamani an tabbatar a cikin ruwan zamzam akwai sinadari na abinci a cikin sa akwai malami da ya rayu sai da ya kwana 40 baya cin komai ruwan zamzam kawai yake sha kuma bai mutu ba kwana 40 kuma yazo da wani ciwo kuma ana cika kwana 40 din kuma ya warke ya tashi ya fita daka ana yana iya rike mutum ruwa ne mai albarka tunda Allah ya kawo ka gashi mallan a haramun nan mudannan mutane Allah musu albarka wallahi ni mallan ku yaushe ku da na ji kasar Saudiya sun yi wani kuskure ko sun yi wani abu da wayewa inna tuno hidimar da suke walazan nan wallahi sai ni musu afuwa wallahi yanzu dan Allah in tambaye ku idan haramun nan a Najeriya aka bar mana shi ko a Kano ko Abuja dan Allah zamu iya kula da shi wallahi ba zamu iya ba amma mallan ku duba ba su taba neman taimakon wata kasa ba fa Saudiya fa ko bashi ba sa ci a duk duniya fa ba su taba neman taimakon wata kasa wai a taimaka musu dan gudanar da harami ba ka taba ganin datti ka taba ga kai sujada ka ji kafet din nan yana wari ka ga wani kuda ka ga wani guri da ya balle ka ga wani koyiwai ya lalace shekara kaza maintenance kullum ai mutanen nan dole mu yi musu addu'a wallahi kowanne ma irin halin da suke da shi wallahi mu yi musu addu'a ku dan albarkacin makotaka annabi duba haramun nan na makka mala mallan duba biliyoyin kudi da yake dazu nake ga yawan dalibin mun fito hotel din nan duk da suke kewaye da masallacin annabi nan ba wanda bai haura shekara 30 da gina shi ba 30 wallahi kadan ne a cikin su suke da 20 da wani abu ka duba hotel din nan kamar yau aka yi su taras ba su ne ka taba jin limami ya ce jama'a yau an yi magariba kowa ya sa kudi taimako na ce wata ran waɗannan mutane da za su taba neman taimako da sun tara kudi a gurin nan amma ka taba gani wani zagayawa da roba a fi sabilillahi a taimaka babu ko account number ka taba ga sun lika abun goyi a basu don su taimaki gudanar da masallaci ka taba gani wani carpet waya ya lalace mata ce duka wannan saboda Allah suke yi suna kashe kuɗi ba lissafi kuɗin da suke kasancewa kashewa a masallatan nan guda biyu kuma kullum dada fada da gurin nan ake Allah musu albarka su ma sun yi addu'an ne Allah ya karba mu ma sai mu yi Allah ya karba mana ni kawai cewa nake ana magana tsada nace kawai ni fa kaga Allah ya bamu kuɗin da zamu zo in naira miliyan nawa suka kai shi ni addu'a ta Allah bamu kuɗin da zamu kashe mu zo yanzu fa aka nuna mun wani hotel a nan Hilton kusa da masallacin yake Hilton yanzu ba a yau din nan alisafi da aka buga kun san nawa kwana daya naira miliyan 6,500 wai kun ji me nace Hilton nan gurin na gaba da ku nan gaba hotel ɗaya biyu yake kwana daya naira miliyan 6,500 da 50 500 kwana daya wallahi ban sani ba ni ban taba shiga ma Hilton ba yawa amma fa ka san yanzu haka malam ba wuri kuma ka san yanzu haka in kai wasa ka buga lissafi yawanci yan Najeriya ne a ciki da azumi idan ka zo wadanda suka fi kowa cika wannan Hilton din yan Najeriya ne duk wani hotel mai tsada ina ga muku wallahi ƙaryarsa a Saudiya a Makka yake ko a Madina a gindin harami ba hotel din da dan Najeriya bai isa shige shi ba babu shi ban suna cikin manyan kwastomomi amma muna nan muna mutuwa da yunwa barayi suna sace mu suna kai mu daji suna sai da mu ana bara a kasar mu nan ko yanzu a gidan Alhaji in ka sai abinci ka ci ba almajiri sai dai ka zuba shi dazu din nan na dauko leda shinkafa shinkafa ne cewa yo Allah Najeriya shinkafa ne malam da wani kifi lafiyayye guda biyar ina kallo nayi astaghfirullah na ajiye shi za a zuba shi a bola malam inda wani kilo na kyauta baya lalace ai mutum sai ya loda shi kuma ya kai shi gida abinci zaka ga ana zubar da shi lemo fa rabin kwalba zaka ga an dauka an guldar da shi malam wadata wadata Allah ya hore musu babu yunwa anan kasar babu kayanta ba labari da haka duka wannan jama'a ina muku wannan bayani ne dan ku gane muhimmancin ni'imar yin ibadar da kuma yin addu'ar wallahi bai gagara Allah bai hore maka komai kuna tare da ni mun gama wannan zamu tafi sa'ayi ko haka ne zamu je sa'ayi ko mun gama dawafi sa'ayi safa da marwa in ka je kan sa'ayi zaka tsaya akan dutsen sa'ayi ai safa ka kalli gabar ko ka kalli alƙibla ko ka kalli Ka'aba kawai nake nufi sai kai addu'a inna safa wal marwata min sha'irillah fa man hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim la ilaha illa allah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda an fahimce ni to sai kuma kai ta buga addu'a ya rabbi kaza ya rabbi kaza ya allah kaza ya kana kan dutsen safa jama'a duk wanda ya hau kan dutsen safa ya kure duk wanda ya hau kan dutsen safa ibuga addu'a yi addu'a yi addu'a iyai in ka ji ka gaji sai ka gangara ka tafi ina Marwa a hanyar ka ta tafiya Marwa kafin ka karisa akwai wasu wuta guda biyu ta farko da ta biyu alamar sa in ka zo kai gudu inda kai namiji ne ko kai sassafa iya lafiyar kafarka iya rashin nauyinka iya gudunka banda mata wanda ya dauko tsoho su suna aiki ya barta ya sake ta ya ce haji a tafi hankali zan dan ruga da gudu in ka je can sai ka jira ta ka gama numfashinka ka makwado in ya so sai ku tafi da ita wanda ya dauko matarsa suna tafiya kada ya debi matarsa da gudu na ga wani ya dauko yar matarsa jahilci bai sani ba ki dage da Allah gafara ki ho gudu raga bai wani Allah kamar zai kariya mata kafa jahilci banda mace a ciki ba za ta iya ba kada mata su tafi su a hankali sai ka je Marwa idan ka je Marwa abinda kai akan safa shi zakai akan Marwa to me ake yi tsakanin safa da Marwa tafiyan nan shiru ake hira ake ko ka karanta Qur'ani ko kai istighfari ko kai salatin annabi ko ka zo da wani zikirin ka ko ka zo da wani ambato ko wani abu duk abinda zakai na addu'a da addu'a ka tayi malam aikin hajji gaba ɗaya addu'a ne a ciki duk ko ina addu'a ne duk inda ka taba aikin hajji wallahi addu'a ne saboda Allah yana so mu samu rahama annabi yace wanda yayi aikin hajji karbabbe alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna bai da sakamako sai gidan aljanna wai nan fa in Allah ya taimake mu mun yi aikin hajjin nan daidai zamu koma gida ne raja'a ka yaumi waladatu ummuhu mutun zai koma kamar ranar da tsohuwarsa ta haife shi malam dan me zan je wani wai tsada wai aikin hajji ya tsada tsadar me abinda zan samu aljanna wallahi zan biya ko nawa ne in taho in yi kokari ne aikin hajjin daidai in tambayi malamai abinda ban sani ba dan in koma ba ni da zunubi ko daya da yawa fa suna komawa ko zunubi daya babu a jikin su ka duba kamar yadda jariri ya fito daga dakin daga cikin mahaifiyarsa haka zaka koma kana da wani abinda zai kwatanta maka wannan falalar baka da shi wallahi da haka idan ka je ka dawo ka je ka dawo shikenan kai guda bakwai ka gama daga nan sai ka je kai aski askin nan jama'a ana yi ne da ihrami a jikinka kafin ka cire ihramin ko kai sesaye ko kai aski wanda yake da gashi mai yawan fitowa da wuri ya kwalkwale kan gaba daya cut ya jira a zo aikin haji 8 ga wata ya dauki niyya in an dawo ranar sallah sai ya saki sabon aski wanda kuma a gashin sa bai fitowa da yawa yayi dan sesaye kawai baba mata me zasu zasu yanke garshen gashin kitsan sa haka ta baya ko ta gaba ko ma ta ina iya daidai yankan yatsan nan manuniya yankan farkon qadrul anmula ake cewa iya nan ne mutun zai yanke kin gama umraki ka gama umra lokacin ya halatta ka sa turare ya halatta kai kaza ya halatta kai kaza ya halatta kai kaza ya halatta kai kaza wannan shine umra a takeice babu wani abu mai damuwa a ciki babu wani abu na tashi hankali sallah a masallaci mai alfarma na makka wanda za ku je nan da yan kwanaki jama'a duk sallah dai in ka samu kadiga mata sallah akai sallar jami'i da kai mallan kana da lada 100,000 mallan in ka buga kwanakin da zakai kana sallah a wannan gurin wallahi shekaru ne na ladan sallar ka a Najeriya shekaru barkate wallahi da haka ku godewa Allah akan wannan ni'ima da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya muku ku nemi taimakon sa jama'a wannan shine ziyara shine umra a takeice akwai magana akan aikin haji insha Allah zan yi kokari ga Dr. Abdul Muttalib ban san a gida za ku zauna a Makka ba amma ga dan uwa Mallam Yasir idan kun shirya kun tsara sai a yi min magana sai in zo gida sai in muku bayanin aikin hajjin shi ma practically a aikace ranar 8 ga wata me za a yi 9 ga wata me za a yi 10 ga wata me za a yi ya ake jifa ya ake yanka ya dawaful ifada ya dawaful wada'i ya kaza kaza da sauransu amma yanzu ina jin tsoron ina loda muku bayanin nan kar a zo a manta na baya da na ce hajjin zan yi amma ina ga ba zai dauko ba to amma insha Allah da kun isa ai min waya ga Mallam Yasir muna tare da shi insha Allah ta'ala sai yanzu ai muku bayani dalla dalla cikin nutsuwa a samu dai wuri kai ake so kafin ai tambaye za ai tambaye ku rike tambayan ku akwai malamai da muke tare da su anan insha Allah ta'ala zan ba su 'yan mintuna za su yi taligi daya daga cikin su shine Dr. Abdul Muttalib a gidado former provost na legal ta Daura sannan kuma shugaban limamai na Ahlus Sunna a jihar Kano gaba daya sannan kuma lecturer ne daga cikin manyan lecturerin mu da muke da su a wannan makaranta ta legal ta Daura Sheikh Bismillah kuma babban limamin masallacin Juma'a na Triumph a cikin garin Kano shi ne yayi ta hakuri da mutum ne mai hakuri ya kyale ni nayi ta bugawa Allah ya sa maka albarka Allah baka haƙuri ba ban gama ba sai ai sai kai bayani in yayi akwai sauran malamai da za su sanya shi taliki insha Allah sai sai insha Allah sai kuma tambayoyi sai su tambayoyi su mutanen gidan nan wala akwai karamci na san mallan ko ruwan sha musu kawo mana ba ka lura da wannan
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yanda muka saurara dakta ya gama bige aiki in mutum ya bibi abubuwan da ya faɗa to zai dace da izinin Allah kuma kamar yanda dakta ya faɗa cewa wannan ita ce fursa zahabiya golden chance da Allah ya ba mutum ko kana da kuɗin sai Allah ya ga dama za ka zo wani a cikin madannan zuwan sa na farko ne wani a ciki ya zo ba jimawa ya zo da dadewa to amma abinda nayi ittifaki ga baki ɗayan madannan ba wanda yake da ashwarin din zai zo shekara mai zuwa duk kuɗin ka wata kil wani abu ya bige ka na rashin lafiya la qaddar Allah wata kil kuɗin babu baka sanya jarin ka zai kasance zuwa shekara mai zuwa ba la qaddar Allah wata kil ma kana karkashin kasa sai dai ana yi wato ba wanda a wannan da muka samu dama a wannan lokacin to mi kamar hajjin manzo sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya yayi kuma ita ce hajjin ban kwanan sa manzala sallallahu alaihi wasallam yayi haji guda ɗaya kuma ita ce hajjin ban kwana dan ka mu ma mu dauka yanzu din nan hajjin ban kwana zamu idan kuma ka sanya wa zuciyarka 100% wata kila anan shikenan hajjin ka to zaka bar komai ka kyautata aiki ka kyautata niyya kai komai dalla dalla ka dan rabu da duniyan nan na lokaci komai dinta da hayaniyarta da neman kudinta da rigingiminta da duba-duban wayarka a cikinta duk ka dan kauda shi gefe guda kace ina so in yi wa kaina wani tanadi da nake zaton zan yi guzurin da zai tserar da ni gaban Allah gobe kiyama tun daga nan ka fara kai sallah ba wani dalili da zai sa ba za ka yi sallah biyar ba a jami'i a cikin masallaci ga masallaci nan ba wani dalili da ba za ka tashi karfe 3 ba na dare ka tafi masallaci a wannan damar da ka samu ba ka da wani dalili in ku kaga kaya haka baka je karfe 3 ba ka jira akai sallah ka jira ma inda lokaci har ka samu jajen ranan nan ya fito sannan ka dawo baka koma azhar ba baka koma la'asar ba baka koma magariba ba da isha'i baka ajje ba in ka je azhar sai la'asar zaka fito in ka je la'asar sai magariba zaka fito ko magariba wannan permanent in ka je magariba ka ajjewa kanka sai isha'i zaka fito matukar ba kai wannan ba to maza ka sake timetable din rayuwarka kana da matsala yanda zaka gane kana da matsala wallahi dukkan mu mun yi ittifaki idan muka ce a sallolin nan biyar in muka je masallacin nan za mu rinka karbo riyal 1000 ba wanda zai zauna riyal 1000 kawai to ga sallah 1000 duk wanda ka bari a ko ina a duniya in yayi sallar isha'i nan yayi sallar isha'i kai an rubuta ma 1000 sallah biyar biyar ɗinka ta Najeriya sai kai wajen ta shekara 6 biyar biyar ɗinka baka kai ladan sallar ka dai anan ba to wallahi in dai ba mutum ba ya ci ringi in dai ba mutum ba yana da matsala kwakwalwar sweet compo aka yi mar in yayi wannan calculation din yayi lissafi kuma ya bar ma duk harkokinsa ya bar gida ya bar iyalansa ya bar kasuwancinsa ya bar sana'o'insa Allah ya kaddara yayi wahalhalun jirgi da sauka da menene yazo aka ajje shi a irin wannan katafaran waje ba a dauke wuta ba a dauke ruwa ga abinci kuma ga wani katafaran masallaci wani irin good atmosphere ga AC ga komai ga carpet ga tsafta ga ruwan zanzan kusa da kai duk wannan kokolwarka bata ce ka zauna ba a wajen ka nemi ibada to wallahi ya kamata in ka koma ayi ma ruqiya wallahi alazim ya kamata domin kana da hauka ba yanda za a yi mai hankali ya samu wannan damar kuma ya zauna a gida taka ina jawo hankalin mu da cewa ni amfani da wannan damar ni amfani da wannan damar ba fa irin ta ka tarawa kanka lada ka tarawa kanka kusanci ga Allah ka tsarkake zuciyarka haka in ka je makka sauka no kai sauka dai zakai a zaman makka sauka dai zakai a madina ya zakai duk wannan ka rinka tsatsarawa tan table dinka ya zama malyan cike yake da ibada zikirin Allah karatun alqur'ani salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin duk abu yake kusanci ga Allah idan kai wannan to sai a ce ma kari baci lokutanka kari baci time din da damar da Allah ya baka kan mai sakaci kuma idan muka je makka sallah guda daya a can daidai take da 100 mi'a 1000 100 fa sallah daya da kai ta 100 wajen magana shekara 30 in kana gida kana sallah za a hado ma na sallolin ka biyar biyar a ce yanzu an baka a lokaci daya wani irin arias da ba wanda gwamnati da za ta iya yi in ba Allah ba yanzu yace idan ka zo nan kai sallah guda daya a makka zai baka irin wannan sallolin 100 to na kiyasi zaki kiyasta ka iya cimma wannan to amma wallahi wani yana cin yana yawo yau yana kasuwa aje ai ta kallon gwalagwalai aje kallon ana daga riga ba iya sayawa za a yi ba nawa riyal 100 buga mun 50,000 mu wuce na saya a cam ya wuce haka zai ta yawo shi bai ibada ba bai sayi kayan ba sai kallo yazo ya ƙara san duniya ya zo maimakon ya ƙara san lahira ba abin da makka da ta koya mishi sai san duniya saboda ya je yana kallon duniya kai da zaka je ka kalli wajeje masu alfarma kaje ka ga wajejen da aka yi hayyan inda ka iya in ka shiga masallaci ka rinka jin a zuciyarka nan fa sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi dandama nan suka kai suka kawo nan akai kaza nan akai kaza nan akai kaza ka rinka jin wani ruhi da nutsuwa a jikinka wannan duk kamata a ce mu maido da hankalinmu mu demo da tunaninmu mu dage wajen ibada sannan kuma mu zama masu ladabi ladabi ba fada ba tashin hankali ba zancen batsa ba husuma ba jayayya ba ganin kyashin wani ba bige wani ba taka wani ko menene ka zama mai saukin hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa a wannan garin fa da ya zauna akwai wanda ya kai kai yanzu abinda aka ce ɗaya bisa dubun sa ma ba za mu iya ba koyo aka ce mu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan mutumin da wata dattijuwa garagara za ta kama hannunsa sai an yi layin Madina gabaki ɗaya an zagaye yana binta yana jin kunya sallallahu alaihi wasallam ya kwace hannunsa ya bita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauna a zo a cakume shi ta baya a girgiza shi a ce ka bani wannan fadan maula ne ya zo maula yace ka bani dukiyar Allah dan ba ta gidanku bace manzo Allah ya daga kai ya kalle shi yace in baka sake ni ba ya zan iya baka balaraban kauye yace eh kana da gaskiya ya sake shi ko manzo Allah ya ɗebo ya bashi amma yanzu nan kai ka zo aikin nan kai fada da a ɗakin ka ka ce sai an yi kaza ka farranta duk wani ra'ayin ka so kake dole sai an yi shi ya kamata mu zama masu tawazu masu zaman hakuri da ɗan uwan mu waɗanda muka haɗu muka yi hajjin nan da su gabaki ɗayan mu mu koma muna suna haba-haba Allah ya hada mu da wani mutumin kirki a ɗaki kai wannan Allah ya saka mu da alkhairi mai san mutane mai san alheri tunda muka zauna bamu ga fushin sa ba Allah ya hada mu da mutumin kirki a boss muna tafiya da shi Allah haka ake son ka zama musulmi na kyakkyawa domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya lissafa zama da musulmi yace kamar mai sai da turaren muski ne in bai baka muski ba to zaka ji kanshi wato duk yanda ka kai ka kawo in ka zauna da mumini musulmi sai ka amfana da shi amma mu mutum mai mummunan hali shine kamar mai zigazigi ne in ma bai kona ka da wuta ba sai ka ji mummunan wari to nan babu shi babu shi harkar wannan a addini dan haka mu bada misali in kai kwana 30 din nan kwana 40 kana irin dabbaka wannan abin kuma kana ta roƙon Allah Allah ka sa kona koma gida dabi'una su zama haka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai ka suke cewa alamatu qubulil amal yana daga cikin alamomin an karbi umaraka an karbi hajjin ka shine bayan ka gama ka canza in ka gama hajjin nan ka gama umara ka koma gida ka ci gaba da ciwaciwarka a kasuwa to ka san hajjijiya ka zo kaga laraba ka sha tsanzan kaga wuta ka koma kaga fitilu da titina masu kyau sai ka canza mallam ka canza wajen sana'o'inka me kake kaiwa bakinka ka rinkaiwa kanka taka tsantsan ka canza wajen muda gayan dabi'unka ka canza balil insanu ala nafsihi basira dukkan mu kowa ya san me yake a kasuwa me yake a wajen aiki me yake shi kadai ka sani to aka tabbatar da cewa in ka koma kafin yauma tubulas sara'ir to ka canza to in ka canza to hajjinka ta zama haji karbabbiya wanda Allah madaukakin sarki ya wanke duka zunubanka ka komo kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka babu gilli babu zinafi babu keta babu hasada haka ka fato fes zuciyarka kamar auduga fari kal haka mahaifiyarka haka Allah natural kullu mauludin yuladu ala alfitra a wannan natural din aka haife ka to haka ake so ka koma wannan mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan tarbiya in ka koma haka kuma wannan rashin wannan fa ke jawo mana duk masifar da muke ciki a kasan mu wallahi kun ga wannan bala'i da wannan masifar na kasan mu wallahi mun ba da gudunmuwa wajen dabi'un mu da halayen mu da yanda muke mu'amala da mutane in muka canza Allah zai canza mana domin inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mun canza daga ƙarshe nake kiran mu miwa addu'a miwa kasan mu addu'a zaman lafiyarta kwanciyar hankalinta ba mu shugabanni na gari masu adalci wanda suka fi mana alkhairi duniyar mu da lahira to wannan abin da ake so kenan sannan mu yi addu'o'i da iyayenmu wanda suke raye da wanda suka rasu zuriyarka kai mata addu'a neman ka ka mata addu'a wannan musibu na Najeriya da muke fama da shi duk ai mana addu'a fatan mu Allah ya karba mana wannan ibada da muka zo Allah ya maida mu gidajen mu lami lafiya mun samu duk falaloli da darajojin da Allah ya yi mana kuma wannan da aka zo aka yi wannan fadakarwa kamar yanda dakta ya ce yanzu yayi ziyara yayi umara insha Allah ummuka Makka za a zo kuma ai haji wanda ita ce ta karshe ita ce abin da ya kawo mu Allah ya karba mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam Dr. Abdul Muttalib gidado imam na triumph masallacin juma'a Kano sannan shugaban sunna TV Kano na Najeriya gabaɗaya Allah ya saka alkhairi kafin amsa tambayoyi zamu kira dan uwa Alarama Abubakar Waziri zai dan mana ta'aliki na ƴan mintuna 2 zuwa 3 akan wanda da haskakawa insha Allah sai kuma mu zo mu bi tsarin tambayoyi sai mu tashi malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله يا مسلمين أوكي تو كمان دوكا ما لن يعرق هذه أي بياني أكانسو تو ندي أبونا نكيسو نفتا أبوا ديني زوا بيو abu na farko shine mu sanya ikhlasi a cikin ayyukanmu duk abin da zamu yi mu tabbatar cewa mun yi shi domin Allah kada mutun ya zo ya ta dauke daukin hotuna da zai sa aikin sa ya bace ba laifi bane wannan guri kowane ne mutun ya zo zai so a ce ya dauki wani hoto amma kada dauki hotun ya shiga ibadun mutun misali kaga wani ya dauki hoto na kayan safi daban na ranar daban na dare daban yata posting ana sa addu'a a samu addu'a ai zamu yi addu'a kaga duk wannan ka tafi zai zo ya bata mutun ibadan sa abu na biyu shine yin ibadan kuma yanda addinin musulunci ya fada yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan al'umma ta zo bai fitina ta bayyana a cikin al'umma Annabi ce ku lizimci malaman sunna domin su koyar da ku yanda addinin musulunci yake to ana so duk abin da kai kar kunya ya saka kasa tambaya ko don za a maka dariya kada kunya ya saki kasa yin tambaya ko don kina tsoron a miki dariya nana Aisha radhiyallahu anha take cewa madalla da ma saboda haka yana da kyau kai ibadan ka yanda addinin musulunci ya fada ka kuma kokari ka yi yanda ya dace abu na uku wanda shine da shi zan rufe duk yanda muke ibadun nan muka taso muka biya kudi mai miliyan 10 wanda ya biya international ko sama da haka babu gwamnan ka a cikin masu maka bayani yanda ake ibada babu sanatanka babu shugaban kasanka hasali ma kaidin ma kafi su ilimi saboda haka dan Allah mutunta malaman mu mu daraja malaman mu mu musu uzuri mu musu fatan alkhairi domin kuwa wallahi duk mutumin da yake zagin malamai ko yake neman ya ga malamai sun wani abu ya ga cewa sun wulakanta ko ya da aidan malaman nan haka suke yayi ta zargin munan abubuwa wallahi mutun ya sani cewa sai ya wulakanta kafin ya mutu domin duk wanda ka ganshi a matsayin malami duk maganar da zai ga maka yana ga maka magana daga source na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun ga kenan wa'azi shike raya da dan adam duk dan adam din da ba a masa wa'azi ya ga mar gaskiya to bai tabarawa cikin mutunci ba saboda haka malaman mu da suke tare da mu a nan da Najeriya duk inda muka kun cikin kuskure to kar mu hada abu kada mutun ya zama irin ɗan bloggers wanda suke daukan hotuna na cin mutunci su me da wasu malamai haka suna yin zagi wallahi duk wanda ya dauki wannan dabi'a Allah ba zai gama lafiya ba musamman mu da muka zo nan ibada kar mu manta kanmu kar mu manta yaran mu kar mu manta matan mu kar mu manta kasar mu kuma uwa uba domin duk dan adam Allah ya halice shi ya sanya masa son inda aka haife sa Najeriya bamu da kamar ta, duk yanda muke ganin nan garin idan muka yi irin halayen da suka yi, muka tsarkake zuciyarmu, muka yi addu'a wa kanmu da yaranmu, muka yi addu'a wa iyayenmu da idan Ubangiji sai mun dawo su ma sun sha wannan wahalan kafin su zo wannan